Manunia. Ganin yadda ake yawan yada cewa ƴan kudu maso gabashin Najeriya suna da wata manufa da suke ta kulla kulla, ya sa dan takarar mataimakin Peter Obin da ya fito daga wancan yanki gaya wa ƴan arewa cewa ai su ma ya kamata a ce suna da wata manufa maimakon su tsaya suna tsilla tsilla.
Ana magana agenda kuma wai suna da mummunan wani suna da wannan. To mu ina na majanda arewa mu fushi mana muje mu yi
sai dai kuma game da maganar addini ko bangaren da dan takara ya fito da ake ganin kamar kundin tsarin mulki ya bar wannan magana galala. Wani lauya a Najeriya ne yace ai da dangan waɗanda suka tsara kundin mulkin Najeriya suka bar abin haka saboda suna da alƙibla.
Sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunanin su ƴan Najeriya za su zabi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su.
Game da maganar gajiya da mulkin Najeriya da aka ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaya wa gwamnoni kuwa daftakin Baba Ahmad ne yace to na me yanayi wa ƴan kasa ce la.
Shugaban kasa ya gaya wa gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki. Sai ka ce to illa bai ai ba dole bane sai a aje ko yanzu ma ana iya ajewa.
Shi kuwa masanin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad an cewa gaya wa duniya yake cewa Najeriya tana cikin wani hali saboda yadda naira kan sha kashi a hannun dala.
Gaba ɗaya kudin disken da ake tunanin gwamnati za su samu trillion 10 ne da ɗan ɗoriya. To a ciki za a biya trillion 3.8 wajen biyan bashi. Sannan kuma akwai kudin lasifin da ake tunanin ya kai trillion 4.6. To in ka tattara waɗanda za a ga ya kusa ma kai iya gun kudin da za a samu.
Waɗannan fa so mun ta umuka ta kawo cikin tarin muliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin manuniyan da ke nuna muku halin da ake ciki dalla dalla. Shiri na 74 cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku da bayanai irin na siyasa kala kala. Kala kalar kuma amma ta kalato kalaman karya kafar ƴan takara daban-daban a zaben da ke tafe ta sa wasu ke ganin ana nema a bata wasu alwala. Sai dai kuma duk da haka dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Leba Sanata Dr. Baba Ahmad ya ce akwai abubuwan da yake so ƴan Najeriya su kula.
Allah ku kwantar da hankali. Bai isa dai ɗau Najeriya je ko ina ba. Babu kuma mai buƙatan a ce yau Najeriya na zaune lafiya kamar mutanensu. Su ne ko ina a Najeriya sai da fiyafa sai da komai da komai. Arewacin mun gode Allah. Ba abin da ke faruwa a Najeriya sai da yardanmu. Kuma an san mu da juriya da karamci shekara huɗu dai ko? Ku gwada yin wani abu ku gani. Ai wani ya so ya wuce wa'adin da aka bashi, me ya faru? Arewa ta kada shi. Wani ya zo ya roƙon Allah da Annabi a bashi guda ɗaya kawai, daga baya canza ya ce bi zan yi, me ya faru? Arewa ta kada shi. Yanzu so muke mu kai ƙarshen ni ɗan kaza ne ku bani, ni ɗan kaza ne, so muke mu kai ga look mu ƴan Najeriya ne kawai. Ana magana agenda kuma wai suna da mummunan wani suna da wannan. To mu ina na mu agenda arewa mu yi fushi mana muje mu yi. Yau agenda a daina bara. Kowa sai ya je makaranta, makarantar Islamiyya kuma ɗaukaka ta. Wato yau a ce an samu wani bayan namu ya yi mun ga irin wahalar da muka sha, ya ba da ansa a shi cewa wanda ma ba naka ba na iya taimakonka.
Ganin yawan yaɗa saka sakar saka da siyasa da addini ko bangaranci akan harkar Najeriya ya sa wasu ƴan ƙasa ganin sakaci ne na kundin tsarin mulkin da ya jefa Najeriya cikin matsala. Sai dai kuma masani akan shari'a kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abakar ya ce da gangan waɗanda suka rubuta kundin tsarin mulkin Najeriya suka bar maganar addini ko bangaranci haka nan galala.
Constitution ɗin waɗanda suka rubuta sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunanin su ƴan Najeriya za su zabi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su, waɗanda za su musu adalci ba bisa la'akari da addini ko yanki ko kuma yare ba. Amma ƴan siyasa tunda su manufan su ci zabe ne, shi yasa in za su yi takara mutumin da in ya tsaya daga kudu ne sai ya dauki mutumin arewa ya mashi mataimaki. Wani lokaci in musulmi ne zai tsaya shugaban kasa sai ya dauki wanda ba musulmi ba ya mashi takara. An faro ne tun lokacin da aka yi zaben 1958. Dr. Nnamdi Azikiwe shine Senate President a lokacin. Amma tun da an yi hadaka da jam'iyyarsa kuma ta fara balewa shi ya zama prime minister to sai aka dauki Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama president shi dan kudu ne krista wannan kuma dan arewa ne bahaushe to tun sannan jam'iyyun siyasa suke yunkurin su yi haka amma a Second Republic mutane sun ki yarda da wannan saboda awolo da zai dauki mataimakin sa sai ya dauki Philip Umiedi wanda shi krista ne kuma inyamuri kaga dukan su yan kudu kuma kristoci ko da aka tambaye shi yace ai kundin tsarin mulkin Najeriya bai hana ba Dr. Nnamdi Azikiwe ma haka yayi ya dauki bahaushe dan arewa amma dan arewan krista shine Professor Isaiah Audu shi ma da aka ce me yasa bai dauki musulmi ba sai yace ai adalci kawai ake son a yi mu mutane ba wai a dubi kabilan su ko addinin su ko bangaranci ba
tun bayan ruwayar ruwaito kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari da yace ya kosa ma ya gama mulki ya koma gefe wasu ƴan kasa suke ta ganin kamar shugaban kasan na nuna wa ƴan kasan ne kawai kamar har yanzu akwai sauran badakala sai dai kuma tun mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmed yace ai kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari ma kawai za su nuna wa ƴan Najeriya ne irin halin da Najeriya ta riga ta tsumbula
idan ya gaji da shugabancin Najeriya kullum mulki ya ba da hanyoyi da yawa da ko in ka gaji ko wani lalura ya samu mutum akwai yanda za a yi aje aiki amma idan wanda yake jagora wanda kuma shi ne ya kamata ya taimaki jama'a ya ce shi ya gaji yanzu ya ma kosa ma ya sauka to mu da yake mu jagora da mu ne muke cikin wannan abu kashe-kashe sace-sace da sauransu mu mu ce ne wannan magana da ya yi kara kashe mana jiki zai shugaban kasa ya gaya ma gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki sai ka ce to illa bai ai ba dole ba ne sai a aje ko yanzu ma ana iya ajewa
wasu na cewa Dr. Akila wahalu da irin halin da ake cikin kasan ne kawai yake ganin gari da ya dawo gida ya huta
wani ne mana da kuma shi kila ya kasa ko ya gaji abun na ta karuwa shi ba ya da maganin abu yanzu ta yi kwanakin baya farana cikin rana daya aka je aka fasa prison sun kuje aka kwashe gaggagas kan yan ta'adda aka je motocin shi da za su je su tare shi cikin duk jihar Katsina aka zo aka yi attack da yan ta'adda wanda suka sace mutane a jirgin nan mai Kaduna Abuja suka ce su gobe ma za su fara yan kasu idan ya shiga jirgin ranar ba ya bar ma kasan ya tafi a dushe ta fi kasar Senegal in ma har rasa gaba ɗaya duk Najeriya ba wanda take ce shi Allah bai kakka tafi yan Najeriya na cin wuta in ka je can ma sauran shugabannin da zaka je kana zama da su za su yi ta wani irin kallo ne
da alamu da maganar tangadin tattalin arzikin tarayyar Najeriya na da alaka da tallafin da ake na taimakawa farashin man tarayyar Najeriya da wasu ke ganin wannan ma ya ƙara jefa Najeriya cikin matsala tunu ma masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaƙi da cirewa na kwalejin kimiyyar fasaha ta tarayyar Najeriya Katoli Dr. Ismail Muhammad Ancau yace ai targade da tawayar tattalin arzikin ma ta riga ta yi wa Najeriya talala
farko ya kamata magana cewa duk kasashen da suke fitar da mai Najeriya ita ce kadai kasan da suke shigo da mai daga kasashen waje wannan kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske wato idan muka duba abin da yake kara da malmala abin shine magana tallafin da gwamnati take badawa tallafin nan yana da kwarai daga cikin matsalolin da farko shine an kasa gane takamaiman lita na wa'in Najeriya suke sha a rana guda kamar 2020 petroleum resource department suka bada cewa lita miliyan 38 ne daga baya minista ya magana cewa lita miliyan 55 to a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya yake sha a kowane rana lita miliyan 102 ne to bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wannan gwamnati kullun take kuka da shi ko da idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane suka sha wahala kudin zirga-zirga yana karuwa da kuma kudin adadin abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya shi yake ta bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya trillion 4 a matsayin tallafi wannan kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen trillion 6 in muka duba kamar kasafin kuɗi gaba ɗaya kuɗin da shigan da ake tunanin gwamnati za su samu trillion 10 ne da ɗan ɗoriya to a ciki za a biya trillion 3.8 wajen biyan bashi sannan kuma akwai kuɗin da shigan da ake tunanin in ya kai trillion 4 zuwa trillion 6 to in ka tattara wannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu wannan ƙarshe gwamnati ba za ta samu kuɗaɗen shigan da za ta yi mutane aiki ba saboda maganar biyan bashi da kuma maganar biyan wannan tallafin
sai daga duka iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan makon sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dabe marafin iko cewa kwanaki ake keɓe musu akan marafin iko ba saboda haka kada su take ci sakaci su shagala domin kowa daga juma na ma saura kwanaki 318 ne ga dukkanin masu muguran matse marafin iko su yi sallamar da kan kujerin da suke ganin sun dafe suna ta faman walwala kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Halima Abdurra'uf daga babban birnin tarayya Abuja da ita ce ta samar da ruwan da wannan shiri ya yi alula. ni Isa Lodi kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake fada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.